بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى. Barkanmu da sake haduwa a cikin shiri na tsokaci wanda ni Imam Muhiddin ke gabatarwa. Shirin namu a yau zai yi tsokaci ne akan abin da ya kasance ginshiki ko kuma targada ko kuma tubalin ginin al'umma. Idan suka ginu, to al'umma za ta ci gaba. Idan kuma suka lalace, suka rushe, to tabbas al'umma za ta rushe. Abinda nake magana a kansa shine matasa. Yaya halin matasanmu yake a yau? Kuma yaya matasa suka zama a wannan zamani? Kafin mu je ga wasu abubuwan da suka shafi rayuwa, bari mu fara da abin da yafi komai muhimmanci a rayuwar musulmi, wato sallah. Wallahi, da yawa daga cikin matasa, maza da mata, ba sa yin salloli biyar a rana. Wani ma baya yi kwata-kwata sai jifa-jifa ko kuma duk ran da ta raya masa. Wa'inda kuma suke yi, da yawa ba sa kiyaye lokutan sallah. Za ka ga matashi na maka sallan asuba karfe 9. Idan ka ganshi, sai ka yi tunanin cewa salatu duha yake yi, amma ina sallar asuba yake yi. Yanzu ne shi yake yin sallar sa ta asuba a rana tsaka. To wanda baya sallah ko kuma baya kiyaye lokutan sallah, me ma zai iya kiyayewa a rayuwarsa? Kuma ta yaya zai samu albarka a cikin rayuwarsa? Ba sai na tsawaita akan muhimmancin sallah ba, ko kuma muhimmancin kiyaye sallah akan lokacinsa. Duk wani aiki na ibada wanda bawa ke yi, sallarsa za a fara bincika a filin kiyama. Idan sallarsa ta yi daidai, to ana kaddara cewa komai ma ya yi daidai. Amma ka je filin kiyama babu sallah, to ya za ka yi, ko kuma me za ka ci? Allah ya kiyaye mu. Idan kuma muka kalli yadda tunanin matasanmu a yau yake, za mu ga abubuwan mamaki da abubuwan takaici. Matasanmu na son jin daɗi, amma ba sa son yin aiki. Matasa sun fi son su samu banza kuma su ci banza a rayuwa. Za ka ga matasa sun kafa kwamitinsu na hirar duniya, yadda za a sayi mota kaza, yadda za a gina gida mai fasali kaza, yadda za a auro matar da za ta yi kalar motar da gidan, yadda ya fi ƙarfin ya riƙe waya kaza, da dai sauransu. Abin takaici, idan ka tambaye shi wani aiki kake yi ko wani sana'a kake yi, sai ya ce maka babu, ko kuma ya ce maka ai gwamnati ta hana komai samuwa. Wai gwamnati yake jira domin ta magance masa matsalolinsa. Wannan na nuna tsananin kwancin tunani da matasanmu ke fama da shi a wannan zamanin. Kai me kake yi domin ka taimaka wa kanka kafin ka jira gwamnati? Idan babu aiki a birni, ka tafi ƙauye mana ka je kai noma. Amma sai matashi ya zauna ya ce ya fi ƙarfin ya yi sana'a kaza, saboda shi babban yaro ne. Matasanmu ba su da alƙibla, matasanmu ba su da manufa, ba su da tunanin me ya kamata na yi domin na taimaki kaina, na taimaki na kusa da ni, kuma na taimaka wa al'umman musulmi. Mun shagala da rayuwar ƙarya, burinmu shi ne mu yi wanka, mu je ƙofar gidajen mutane, mu yi hotuna, mu ɗane kan motocin mutane a yi mana hotuna, domin mu nuna wa duniya cewa mu manyan yara ne. Wannan yaudaran kanka kake yi, ba wani kake yaudara ba. Ka yi wata 6, kana tara 3,000 domin ka sayi hula da shi, to wa kake yaudara in ba kanka ba? Lallai ya kamata matasa mu tsaya mu yi wa kanmu karatun tanazu. Wannan rayuwar da muka ɗauko, rayuwa mara manufa, mara kan gado na cutar da mu kuma yana cutar da al'umma. Mun shagaltu da waƙoƙi da shafukan sada zumunta da kallace-kallace da ƙwallo babu sunan ɗan ƙwallon da bamu sani ba da ƙungiyarsa, amma wallahi wani ba zai iya kawo maka watannin musulunci ƙwaya 12 ba. A haka muke son mu ga ci gaba a rayuwarmu, a haka muke son mu ga canji a rayuwarmu. Mun shagala da abubuwan da babu abin da zai ƙara mana a rayuwarmu, waƙe-waƙe, kallace-kallace, ƙwallo, me zai ƙara mana? Suna can suna sana'arsu, kai kuma kana nan ka share sa'o'i kana kallonsu, daga nan kuma sai ka ƙara ɓata lokacinka a kan sharhi ko musu a kan abin da ka kalla. Yaushe za ka samu nutsuwar da za ka yi tunanin yadda za ka gina rayuwarka da kuma al'ummanka? Yaushe za ka iya tunanin gudunmuwar da za ka bayar wajen cigaban musulunci da musulmai? A nan ne zan ƙalubalanci duk wani matashi da ya yi wa kansa tambayoyi guda uku. Tambaya ta farko, yaya alaƙata da mahaliccina yake? Ina ƙoƙarin kiyaye sallah? Tambaya ta biyu, menene abubuwan da suka fi cinye min lokaci? Su waɗannan abubuwan ribar nawa nake samu? Shin ɓata wa kaina lokaci nake yi, ko ina amfani da lokacina wajen yin abin da zai amfane ni a rayuwata? Tambaya ta uku, mecece manufata a rayuwa? Wani manufa nake son in cimma a rayuwata? Wace matsala nake son in bayar da gudunmawa wajen kawo ƙarshenta, wajen kawo wa musulunci da musulmai sauƙi? Wani ci gaba nake son na kawo a cikin al'ummata? Abin da nake son mu gane shi ne, babu abin da yake kawo ci gaba a al'umma kamar a ce matasa na da manufa na alkhairi kuma suna aiki domin su tabbatar da wannan manufar. Wannan shi muka rasa a cikin matasanmu a yau. Matasa na rayuwa ne kawai, ba tare da mai da himma wajen haɗa kai domin a cimma wata manufa da za ta yi mana amfani. Sai dai a haɗa kai ana hirar da babu kan gado. Ya 'yan uwana matasa, ina son ku san cewa ku ne ginshiƙi na gina al'umma, ba yara ba ko dattijai. A'a, ku ne za ku iya kawo gyara da ci gaba. Ya kamata mu tsaya mu yi tunani, me ya kamata na yi a rayuwata a daidai wannan lokacin? Ya Allah ka shiryar da mu, ya Allah ka shiryar da matasanmu, ya Allah ka dawo mana da matasanmu kan tarbar da ya dace, ya Allah ka ganar da mu gaskiya kuma ka ba mu ikon binta. Allah ka ƙara mana imani da tsoronka a zukatanmu. Ya 'yan uwana masu sauraro, a nan ne shirin tsokaci a wannan sati zai dakata, sai wani satin insha Allah.